masu saurare assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya kama mu a kodayaushe kuke bukata a sadarwar internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da da Mahmud Lalo. To jama'a, a gafirce mu yau dai, muna dan samun na'urar mu na dan da matsala ne. To ga mu nan dai duka cike a gida dai za mu yi yau da gobe.
To dole yau kan menene za ku tattauna kai?
To yau Amina ke ce jagoran
ranar Talata. Shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 8 ga watan Janairu na shekara 2019 za mu yi magana ne akan matsalar neman da malamai kan yi wa dalibai don yin lalata da su.
Wato matsalar nan da su malaman kan kwadaita da daliban cewa za su ba su maki ko kuma
haka ne. Kun san a ranar 17 ga wata din Disamba ne aka yanke ma wani Professor Richard Akindele hukuncin daurin shekara 2 a gidan yari akan an kama shi da laifin yayin yunkurin yin lalata da wata dalibar shi mai suna Monica. To kan haka ne muke son mu tattauna yau mu ji yanda matsalar nan take da kuma yanda za a samu mafita akan matsalar nan.
To lalle wannan matsala ce babba, kuma idan aka nemi mafita dangane da ita wato ba karamin ci gaba bane ba, saboda in aka yi la'akari da yadda ake lalata dalibai ba ma a Najeriya kurin ba, har sauran kasashe ma da ake ganin sun ci gaba ana fama da wannan matsala. Idan an kula kwanan nan aka gurfanar da wani fitaccen wato mai
wasan barkwanci
wato spicy
haka ne, because me eh haka a nan Amurka ba,
wanda da watakila a Najeriya ne da kyar za a yi haka nan
saboda yana da kima da waye, kuma kaga abin ma ya dade da faruwa, amma duk da haka dai aka bi diddiki aka yi komai aka kama shi
da inda za a dau wannan mataki a Najeriya ba sani ba sabo, wato za a samu saukin abin Allah.
Amma duk da haka ni na ga kokarin gwamnati ni dai ban san ko a baya da ana yin haka ba, amma ni ban taba jin cewa an kama.
Wato kusan za a iya cewa wannan abu ne da za a iya cewa ya faru a karon farko, lura da cewa akwai irin waɗannan matsaloli da ke faruwa a makarantu, a jami'o'i, a makarantun kwaleji da kimiyya. Kuma wani abu Amina da zan ce anan da wato a Daula da Ibrahim akan samu akasin haka, ba wai lalle bane a ce malaman ne suke neman mata, zaka ga ma malaman ma suna neman kuma wasu matan malamai suna neman maza, akan samu ka ba dai yawa dai, amma dai an fi samun dai malamai maza a ce sun nemi wato daliban su mata domin su kara musu maki ko kuma su musu alƙawarin wani abu da zai
fito. To da ji kaman injiniya na dan magana kila kaman na'urar ta dan samu an gyara ta ko?
To kafin ya dawo ga amfani da na'ura, akwai masu cewa idan bera na da sata da dawa ma na da wari, watakila ya kamata kuma a yi la'akari da yadda irin suturar da wasu matan ke sawa wanda ike janyo koko yaudarar maza.
Haka ne kam malam ka almasi, kamar yanzu ma haka akwai tattaunawa da wata tai zaka je da tai bayani, amma kafin mu je ma bari mu ji hirar da ita wannan Baraka Bashir tai da wannan daliba wanda ita ma hakan ya faru da ita, ta samu wani malami ya ci zarafinta sannan kuma suka gano. To har yanzu dai na'urar nan tana bada matsala. Ita wannan Baraka ce ta hira da wannan daliban. To akwai wani malami ne a makarantanta, kuma abin mamaki fa, tana karanta, malamin ya fito ne daga Department of Islamic Studies. Sai ya ganta ta wuce wata rana a makaranta, sai ya kira wani classmate ɗinta, sai ya tambaye shi a office me sunan wannan daliban, sai classmate ɗinta sai ya gaya ma malamin sunanta. To bayan haka sai ya ce ma dalibin yana son ta. Ita kuma sai ta ce, sai dalibin sai ya gaya ma malamin anan take cewa tana da aure, kasancewa ita matan aure ce. To bayan an gaya mashi duk da haka sai kuma bai batta ba. Sai ya je nemo number ta, gobe ya kira ta, jibi ya kira ta, tana da laibi, ta rasa ina ya samu nambobin wayanta. guda biyu da ya samu
wannan ta gaya mamijinta ko
kama ma ta gaya mamijinta sai ta fara balla sim card ɗinta guda ɗaya ta daina amfani da shi dan kan line da yafi kiranta to bayan nan sai ya ci gaba da kiranta akan ɗaya sai ta gaya mamijinta da ta gaya mamijinta sai har bayan kuma sai ya zo sai ya tafi ma aka tura shi ya tafi wai Malaysia makaranta ka gani ya ma ban Najeriya kwata-kwata baya nan ba su haduwa amma mutumin nan duk da ya je ya dade bai manta da ita ba bayan ya dawo daga karatu ranan ta je makaranta still bata gama ba ya zo ya kara mata magana ta ce ita ya fita daga harkanta tana da aure sai ya ce ai ba damuwa za ta iya auren shi ta kashe aurenta ta zo ta aure shi sai ya ce ba zai yiwu ba ta ce mashi ba zai yiwu ba shikenan sai ta koma gida ta samu mijinta ta zauna da shi ta gaya mashi dukkan abin da ke faruwa sai mijin sai ya ce to ba damuwa bar a hada baki a gaya ma ɗan hizba dan dama abin a jihar Kano ya faru sai aka sanar da ɗan hizba da komai sai ta dan fara magana da shi kaman tana biye mashi duk kuma an yi ka bita da kulli ne akai to ranan sai suka yi waya sai suka hadu inda za suka meeting fadi inda za su hadu to da taje ta same shi yana zuwa ya tsaya akan ya dauke ta sai ɗan hizba sai suka shiga suka cafke shi to shine fa mafaran aka je aka kulle shi aka yi waye su kuma makarantar sai suka zo suna ba su son a fadi a gari saboda ka bata ma makarantar suna da waye to haka dai aka yi take so saboda irin haka ne muke son yau mu tattauna mu ji ta ina ake samun matsalolin nan ta ya za a samu a kauce mu wa'annan matsalolin
wato a kashin gaskiya wannan al'ada ta rufa-rufa koko ba a san a fallasa abun kunya a musamman arewacin Najeriya shi yake wato dada wato sawa ake ci gaba da samun wannan matsala idan abu ya faru da mace sai a ce karfa a fada saboda wai kar ta rasa miji to wannan shi yake sawa kuma abun ya faru da wata kuma amma idan aka dau mataki aka ce to duk da yake in aka fada za a ga cewa wato wani ya ko yayi fadi ma mace idan aka fallasa abun aka dau ladaftar da shi namijin to sai kaga an ceci wato mace ta gaba
to haka ne ina jin na'urar ta gyaru bari mu saurari wannan bayanin na baraka da dalibar nan
yau wani dai na shiga FCE 2014-15 to lokacin na MC English Islamic Studies to shi kuma malami ne a Islamic Studies Department of Art and Social Sciences to shine sai tun ina NCU sai nuna kamar yana suna na to da wani abokin karatu na kamar je village da kawata mun ci abinci sai kira abokin karatu na sai yake cewa ya sani ya suna na sai yake gaya mishi sai yake cewa to shi dai na suna sai abokin karatu na ce mishi fa ina da aure
a gaban abokan nake fada
a'a ya kira shi office sai daga ba shi abokin karatu na zo yake gaya mana a aji yake cewa kin ji abin da malamin yace shi kai mu sai ina da aure yace to ai ya gaya masa na zo wucewa kawai sai naji an kira ni a shi malamin ne sai naji na gaishe shi haka sai yake cewa to gashi shi fa suna yake sai nace malamin ina da aure sai ce ai ba wani abu bane sai nace mishi a gaskiya dai wani abu ne ni dai ban yarda ba duk da haka sai ya shiga da bina a cikin makaranta haka in ya ganin sai ya ta biyo ni sai na gaya wani malam awal a continue education sannan before nan ma ya taba kira na ya ce mun nace a CA din shi na gaya mishi na ci 16 ya ce ina so in ci a course din shi na ce mishi a ai bar ni abinda na ci dai kawai ya samu ni sai malam awal in ya kira shi ya ce me yasa kai baka da mutunci ta ce ka daina binta mata aure ce me yasa kake binta sai ce ai ya daina bina wata magana yake so mi da shi wai kawata yake so bayan daga nan sai ya nemi namba na ya fara kira na a waya ko a gurin yan uwan karatu na ne a lokacin ya nemi kuma dubin nambobi na ya nema MTN da Glo ya dinga kira na karshe na gaji tun kafin mai gida na ya ji sai na karya MTN dina da na karya sai ya zo sai ya dinga kira na da Glo sai na aje Glo din sai na ba wata Kristan da na ba ta Kristan din sai tafi Malaysia da ya tafi karatu sannan na samu sauki daga nan har na gama FCE na kuma biyuki to da na gama FCE sai bayan na koma an san result sai ya gani sai yake ce mun bana neman shi sanin to malaya za a neme ka sai yake cewa wai a da ya tafi Malaysia yana kiran mutane yana cewa ina nake sai nake ce mishi to ai wannan kai da banni da ban tunda ni dai ina da aure sai yake cewa in kashi aure na zo mi aure shi ba zai iya hakura da ni ba sai nace mishi a to malam ai hakuri za
lokacin mijinki ba shi da labari
na dan fara gaya mishi to amma kawai sai nuna kamar ma dai ya zata ma mutumin ya rabu da ni bai ma wani he is not interested ba dai akan abu to daga baya sai dai naga cikin gamsan sai mutumin nan fani ya dami har ma dai na fara mishi shouting haka shi malamin namu na gaggaya mai magana haka sai miji na ce in kine mai haka ba zai mu kama shi ba kuma zai ci gaba da damin ki ko ya ringa hiding number ko ya ba mu ma wani number ki ya ringa damin ki sai ce a hada baki in nuna mishi kamar na yadda yazo sai muka je muka report a hisba muka to suka hada mu da mutane yazo daidai rin faculty rana an yi ruwa ya to da daddare zai dauke ni kawai sai in hisba suka shiga mota an ka kama shi aka tafi da shi yaji ya confession ya rubuta
ya tabbatar da cewa abin da yake zargi
haka ne kuma an tabbas an ga masa nima ta aure ce wai tsautsayi ne ya fada mishi
ba yana ta damin ki tikina FCE har kyau
har na gama sai barin aikin shi ma office ya tafi UK je zai bi ni mai ƙarya mun lokacin ko bana makaranta an ce mai ina makaranta ya bi ni kawai dan in bashi wahala
to yanzu ya ake ciki
yanzu dai an kai maganan kotu da aka yi maganan kotu akwai sai staff union da suke ta bin mu suna ba mu hakuri suke ta bin shi shi ma suna ba da hakuri wai dan Allah saboda integrity na school din su ba sa so sunan shabati ba sa so a kore shi
suna so
a rufa asiri a rufa zancen saboda ka a kore shi in an ce a school za a iya daukan tsatsauran mataki lawyer shi ma dai har yana cewa shi ai idan shi bai gidana ne ai ba zai da a kore shi daga aiki ba kuma saboda gaba ba a san ina za a hadu ba
to madalla yanzu kuma bari mu je ga Hassan Tambuwal domin jin hiran shi da Professor Bello Bada na Jami'an Danfodiyo.
Professor yaya kuke kallon irin laifin da Professor Richard Akindele na Jami'ar Osun yayi na neman cewa waton wata dalibar sa Monica Osagi da yarda ya lalata da ita kafin ya bata maki ta yi passing
to ka san shi dan Adam yadda Allah halice shi kullun safiya yana son idan babu doka yana son ya bi bukata ta ran shi tsoron doka ita ke hana shi wannan abin da yayi hukuma ta nuna mishi ta jami'a cewa akwai dokoki da aka tanada kuma wanda dukkan irin wannan laifi za a amfani da doka a kuma horar da shi wannan shi ya nuna maka ba laifi ne wanda mutanen jami'a ke murna da shi ba kuma laifi ne irin wanda mutanen jami'a ke yarda da shi ba domin wuri ne na amana inda ake son kowa shi samu natsuwa yaran shi da iyalin shi su iya karatuwa nan
Professor me za ku ce a game da hukuncin da aka yankewa Professor Richard Akindele na zama gidan yari har na tsawon shekaru biyu
wato wannan ya nuna maka cewa tsari shi na aiki a jami'o'i domin iyakar girman mutum a jami'a shine a ce ya kai professor da shugaban jami'a bai wuce da ma professor ba wannan ya nuna ma a jami'o'i tsarin shi na aiki kuma komai girman ka idan kai laifi ana hukunta ka da sauran bangarori na Najeriya ana samun haka nan da an zauna lafiya an samu ci gaba
to a can baya professor kun taba samun irin waɗannan laifuffuka na neman a yi lalata da daliba ko kuma a karbi na goro kafin a bada maki ga dalibai ko kuma a basu maki su ci jarabawa
to bamu saba samun matsala ta a karbi na goro amma kuma mun sha samu matsaloli irin haka wanda ya shafi daliba mace da kuma malamin ta namiji dama ka san ai wuta ce aka hada ta wuri guda da saki to kullun safiya ka shirya abin kashin wannan wuta irin wannan ta kan faru saboda rauni irin na dan Adam kuma a baya da muka samu irin waɗannan abubuwa da wurare daban-daban an dauki matakai irin wannan da aka dauka yanzu shi yasa abin yake yana yin sauki domin da aka kama duka wannan na bada karfin gwiwa ga su mata sai kara cewa matsaukuka ya kara za a yi bincike kuma kowaye ya aikata za a hukunta da shi amma duk inda ka aje wuta ka aje sabi to kada ka race cewa ana kwashewa lahiya
to irin wannan abu da ke faruwa professor a jami'o'i shin su matan kansu ba a ganin cewa suna da laifi kilan su nemi malaman da su taimaka musu kila su yi amfani da su
to ka san wannan ba a Najeriya kada yake faruwa ba yana faruwa har kasashen turai yana faruwa kuma wasu kasashe na Afirka wato wuri ne inda aka hada wuta aka hada da sabi wuri ne inda ya zamanta wannan namiji ne wannan mace ce ko ba komai idan aka ce waɗannan mutane su kadai suka kadaita to kusan suna da halitta irin wanda ubangiji ya musu wanda mace tana kokari ta kai ga namiji yana kokari ya kai ga mace matan suna ana samun su da laifuka amma anan ana magana ne akan wanda ke da karfi da mara karfi malami shi shina da karfi domin shi ke koyarwa kuma shi ke yanke hukunci game da abin da ya koyar ita kuma ita ce daliba to haka abin ya faru akan shi shina da karfi wato akwai makala da tilastawa a ciki tilastawa ita ce ko ki yarda idan baki yarda ba kuma kin san sakamako to kuma wannan shi ya kawo karfin zuciya kuma da karfin gwiwa muna fatar sauran yan makaranta za su ci gaba da tona ma irin waɗannan bada gurbi asiri
to professor kana ganin irin wannan hukunci zai taimaka wa ya rage tabargazar da wasu malaman jami'a ke aikatawa a Najeriya
ai ko shakka babu da sauran bangarori na Najeriya, irin inda mutane ke shugabanci, kai gamna ko kai dan majalisa ko kai shugaban kasa, da ya kasance hukunci na hawanka bisa ga abin da ka aikata, a aikata shi a zahiri jama'a su gane shi, da wadannan abubuwa sun yi sauki kwarai, babu shakka zai rage. Rashin tsoron dan adam, tsoron hukunci, tsoron doka, shi ka dan adam shi abin da ya ga dama. To kuma matsawar ana hukunci, shi kuma dan adam yana takatsantsan, domin babu mai son a kama shi a hukuntar da shi. To tsoron wannan abin shi ta sa shi takatsantsan. Tunda jami'o'i mutum ko da kai professor ya taka doka, doka na hawan shi, to wannan zai sa zuwa ga ba za a samu wannan abin zai dama kwarai.
To yanzu da yake an taba samun irin wannan lamari a can baya a wasu jami'o'in Najeriya, ana cewa wannan tabargaza ko kuma wannan neman lalata da dalibai mata a jami'o'i raguwa yake yi ko karuwa a jami'o'in Najeriya?
To ka san na faɗa maka hali na dan adam, watan hetur ne ka to ka aje wuri guda, kuma ce ne kusa gare shi akwai bai lauta, sannan kuma ka ce ka zace a kwashe lahiya, shi yasa nema misali da sadi da wuta. Babu yanda za a yi matsawar ana bi irin wannan tsari ko a kasashen Turai, a rasa samun tuntubi, sai dai tuntubin shi ke karanta, domin doka ita kuma tana nan ana aiki da ita. Baka ana mu gani matsawar ana haka, to raguwa yake yi ba karuwa ba.
To farfesa, waɗanne irin matakai ne ku malaman jami'a kuke ɗauka don kare mutuncin ɗalibai mata, musamman masu yin jarabawa ko kuma a lokacin jarabawa?
To watan kungiyoyi na malaman jami'o'i a jami'o'i na Najeriya suna da kwamitoci waɗanda ke kula da tarbiyya na malamansu, sannan kuma suna goya ma duk wanda aka zalunta baya, in dai an zalunci shi ko da dalibi ne, malaman sun san da cewa kungiyoyin suna goya ma wanda aka zalunta baya a tabbatar da ayi hukunci. Kuma kowannen mu ya sani, ya san waɗannan kwamitoci, kungiyoyin malamai suna sanar da muwa, suna kuma faɗa mu da cewa to banda zaluntar dalibai, wanda ya zalunci dalibai ita kungiyar kanta ta malaman jami'o'i ita ke yin tsaye ta tabbatar da an hukunta da shi. Wannan yana ba dalibai karfin gwiwa. Ai da ba a haka nan da daliban da ba su fito su kai gara ba, amma kungiyoyi na malaman jami'o'i suna goya ma duk wanda aka zalunta baya a cikin jami'a, su tabbatar da cewa memba din su wannan ko da professor ne, in yayi laifi an hukunta da shi. Wannan yana taimaka kwarai, shine ya bada karfin gwiwa, shi yasa har dalibai za su fitowa su ce ga abin da aka yi musu. Kuma ita hukumar jami'a ana tabbatar da cewa ta kafa kwamiti ta bincike wanda aka zarga ai mai adalci ba a zarge shi da haƙƙin shi ba, wanda kuma ya zarge ai mishi adalci, wanda ke da laifi kuma an hukunta da shi.
Me ya kamata dalibai su rika yi don kare mutuncin su a jami'a?
To hakikani jami'a mu'i da yawa sun fito da tsari na yanayi na sa sutura. Hakikani wasu mata sun dauki cewa sun tafi, wasu dalibai sun mata sun dauki cewa sun shigo jami'a ne wajen gwajin kyau. To ba ma wajen gwajin kyau ba, wajen kuma fitar da siffofin jikinsu ko ina. To waɗannan siffofi na jikinsu da suke fitarwa ko ina suna ɗaya daga cikin abin da ke kawo matsala tsakanin su da ma kowaɗanne irin maza, ba malaman su kaɗai ba. Da za su shiga sutura su wadda ta dace da suwa daidai na mutunci na mai karatu, sannan kuma su kasance su kansu su bar tsangwama malamai. Wasu dalibai ragaye ne, sun fi gwamnati cewa idan mace ce ita da kanta, idan ta ga ɗan kafa kaɗan za ta ɗora tsangwama malamai domin ta tabbatar da cewa ta samu wani abu daga ciki abin da ba ta iyawa. To su kuma su malamai sukan yi amfani da wannan dama, ashe ya zama wajibi yaran su samu tarbiyya mai kyau tun daga gidajen iyayensu, sannan kuma idan sun zo jami'a su san da cewa jami'a tana da dokoki, sa sutura da kuma hulɗa tsakanin malami da dalibai, sannan da kuma maganganu irin waɗanda suke ba na batsa ba, da kuma kallace-kallace. Idan sun ɗauki wannan sun tsaya sun yi karatu, to abin zai yi sauki. Amma hakikani wasu ɗaliban suna zama masifa ga malaman, saboda ba shi halatta shi kasance ɗalibai mata sun shigo ga su sahun gaba a cikin aji, ga su kusan komi kana iya gani nasu siffa na jikinsu, ga kuma malami shina karantar da su. Don haka idan ka duba za ka ga cewa akwai wuya irin wannan al'amari.
To a ƙarshe farfesa, menene sakonka ga su malaman jami'a da kuma ɗaliban?
To abin da sakona dai na farko shine wannan abin da ya faru ga wannan dan uwan namu farfesa ya zama darasi ga sauran malaman jami'a, su san da cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. Su kuma ɗalibai su kasance cewa su tarbiyyantar da su yanda ya dace, amma fa wanda duk cikinsu ya san an zalunce shi, to shi ya kusa shi fada cewa babu shakka hukuma za ta yi aikin ta, amma ba ta aikin ta kadai sai ta yi bincike, ta tabbatar da laifi da wanda ada laifi, sannan za ta duba cikin dokokinta, laifi kaza ga hukunci ne, laifi kaza ga hukunci ne, za ta yi mai hukunci daidai dokokinta daidai laifukanta, laifukan da ya aikata. Idan an samu haka to dalibai su samu karfin gwiwa su ma su kai kara, amma su ma su tarbiyyantar da kansu su san da cewa makaranta ba karatu dai suka zo yi ba, har da tarbiyya. Za ka tsangwame tsangwame da kuma fitowa irin wadda bata dace ba, da kuma maganganu da ke fitowa daga baki irin na batsa ban su dace ba, wadannan duk su bar su su yi karatu su koma ga uwayensu suna masu mutunci.
To madalla, yanzu bari mu ƙara koma wajen Hassan Tambuwal domin jin hirar da yi da Farfesa Aisha Madawaki Isa, kwamishinan ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto. Haka
Farfesa, a matsayinku na gwamnati, waɗanne irin matakai ne kuke ɗauka don kare mutuncin ɗalibai musamman mata a jami'o'i?
To kare kaman a jami'o'i da aka yi la'akari da irin waɗannan matsalolin da suke fizgowa, sai malamai mata, kaman misali a jami'a Usman Dan Fodio, malamai mata sun haɗa kansu sun fito da ƙungiya wadda muke ce ma ƙungiyar malamai masu karantarwa a jami'o'i. To wannan ƙungiya kuma ta yi shirin tanade-tanade ta yanda za su kare mutuncin iyamace ko malama ce ko kuma ɗaliba ce. Ɗaya daga cikin matakan da muka fara yi shi ne, na farko mu ga cewa mun wayan ma waɗannan ƴaƴan kai na sanin abin da ya kawo su yi a jami'o'i, na sanin kuma illolin da a ciki dangane da rayuwarsu bisa ga sanadiyar mata, da kuma irin hanyoyin da za su iya bi su ga cewa sun kare kansu daga irin waɗannan abubuwa. Sannan su kansu malaman ƴan uwanmu maza, muna ƙoƙarin mu nuna musu cewa yaran nan mata da a tare da mu watan ɗalibai ba wai ɗalibai ba ne kawai, ƴaƴa ne, ƴaƴanmu ne, ko da suna ɗiyan wasu muna da irinsu a wasu wurare. Kuma amana ce a kanmu da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambaye mu yadda mun ka yi hulɗa da su ba. Saboda haka su ma muna ƙoƙarin mu ga cewa waɗannan ɗabi'o'i ba su yi ɗabi'o'in dabbanci ba. Kuma alhamdulillahi shi ya sa muke gani bisa ga al'adunmu da babban jigo addininmu, shi ya sa irin waɗannan abubuwa ko da ba za a ce ba su faruwa ba, amma za ka ga faruwar su ƙalilan ne idan mun ka haɗa da inda babu irin wannan tarbiyya.
To Farfesa, idan har kuka kama wani malami ya nemi lalata da wata ɗaliba domin ya bata jarabawa, a gwamnatance me za ku yi da wannan malamin?
To kamar yadda ka ce a gwamnatance, gwamnati daga ta tarayya har ta jiha akwai matakan da an karga an kashin hida a cikin dokokin ƙasa da dokokin jiha. Idan muka duba nan ne ba da nisa ba, in muka dubi abin ga Teachers Registration Act, idan muka duba a cikin ta an lissafa in abubuwan da tura ke cewa gross misconduct, watan abubuwan da mutum kai ya kauce ma abin da ake expecting bin adama ya yi. A cikinsu kuma kowanne an riga an faɗi irin ladabtarwa da za a yi wa malami a kan shi. A dokar ƙasa da dokar jiha abin da an ka ba da dama, mu dai nan yadda muke in mun ka samu malami da irin wannan shi ne a kore shi. Kora shi ya rasa aikin shi, amma kasan rasa aiki don rasa aiki ba shi kaɗai ba ne, ana iya korar shi ya je kuma ya ci gaba da taɓargazar shi. Akwai abin da muke ce makaman counseling, kayan a kori malami duk waɗanda binciken sai an yi su, kuma sai an taho da shi an zauna da shi kuma an tattauna da shi, shi ya aminta da cewa lallai waɗannan abubuwa ya yi shi, kuma ya cancanci ma a ce baya koran nan. Don haka ko da an kore shi, ko da ya bi aikin shi, zuciyar shi tana nuna mishi wannan abin da ya yi fa ba abin kwarai ne ya yi ba, kuma daga gani har ya koma ma Ubangijin shi ba zai taɓa yafi na kai ne ba.
To Farfesa, ana ganin cewa wasu ɗalibai mata ma suna ba da dama ga waton malaman jami'a har su nemi yin lalata da su, idan ma su waɗannan kuka sami wannan labari su kuma ya za ku yi?
Eh, to kamar yanzu kaga jami'a Usman Dan Fodio da nake cikinta, ai babban abin da zai kawo wannan na farko shi ne yanda 'yan matanmu suke sa su garasu. kamar sutura ce an sa ta amma ana ta yi cikin tsiraici. Saboda haka a jami'a Usman Danfodi abinda mun kai shi da mun kai to da hanyoyin yanda ya cancanta mace ko namiji ya sa sutura. Kamar yadda tambaya ka tace me muke yi idan muka samu mace. Na farko dai za mu nuna mata abubuwan da kake yi wanda ya jawo wannan al'amari din. Sannan illolin sayar da kanta ga malami saboda ta samu maki ko kuma ta saboda ta samu wani abu. To illolin nan suna da yawa. Waɗanda bayan ka samu maki ɗin abinda ka zo yi ka yi karatu ka samu ilimi. Ilimin nan ya canza rayuwarka. To in ka ba da jikinka don ka samu maki ba wai karatu kai yi ba ka samu makin ka. To kenan har yanzu dai an koma gidan jiya baka samu abin nan da ake bukata na ka samu ba. Sannan babban abu kuma ke amace kin zubar da mutuncinki dan duk wanda kinka tara da shi wanda ba mijin auren ki bane to ki tabbatar da bai ganinki da girma bai ganinki da girma girma ya riga ya zubi kuma ke ma haƙi koma ma ubangijinki ko auren kin yi kina tuna wannan lalacin da kin kai saboda haka abin da muke musu muna yi musu wannan amma an kama ita ma jami'a tana da matakin da take dauka daga cewa lalle lalle ta ladabtar da yarinyar nan da aka kama da yin wannan al'amari.
A cikin hukuncin da kuke yi a jami'a ko kuma a gwamnati shin akwai bayan kora kilo wata kilo ko kun kori daliba kuna kai dalibar a gaban kotu domin a hukunta ta shi zama darasi ga wasu dalibai mata?
Dai na san ana kai kotu amma mu da yake ba mu taba samun irin wannan matsala din ba har yanzu ban iya tunin ko kuma ban da masaniya na cewa akwai wanda aka kama daidai an kama ta da gaskiya kuma har ta kai kulliya amma kamar yadda nace maka tanadi ya nuna cewa ana iya kaiwa saboda ya zama darasi ga wasu ɗan mata din.
To yanzu farfesa da a ce ki ba da shawara wace shawara za ki baiwa wato mallaman jami'a a game da yadda za su yi hulɗa da ɗalibai mata a makaranta a jami'a?
Babban shawara da zan ba su shi ne kowace ɗaliba sun ka gani a makaranta su ɗauki wannan ɗaliba ɗin kamar yadda sun ka haifa da cikinsu. To da zarar suna kallon ɗalibai kamar ƴaƴansu to insha Allah waɗannan abubuwa za su yi. Bayan kallonsu kamar ƴaƴansu su jibi cewa su ma kansu a lokacin da ya wuce baya su ma ɗaliban ne. Allah ɗaya sai inda za su haɗu da waɗannan ɗalibai ɗin. Mu da mun kai malanta na tsawon shekaru mun san irin amfanin da muke gani bisa ga yadda mun ka tarbiyyantar da ɗalibanmu. Ina tabbatar maka ba ma'aikatar da zan taka inda ban da ɗalibi ko ɗaliba. Daga ko sama har zuwa ƙananan hukumomi daga tabin nan tarayya har zuwa jiha har ƙaramar hukuma. Saboda haka idan malamai suka dubi yaran nan niya ma su ashuwa gabanni na gaba sannan kuma ba su tabbata san abin da Allah ya aje wurin nan ba kuma a koyaushe suna iya zuwa su bi bukata daga gare su ba su kaɗai ba akwai baya ba su san yadda ɗiyansu za su haɗu da ɗiyan waɗannan ɗin ba. Saboda haka a kullum idan muna tunani kuma na uku mu yi tunanin cewa amana ce Allah ya bamu na waɗannan yara uwayensu ba su tare da su mu a uwayensu don haka mu roƙi mu riƙe wannan amana ɗin wanda mun san ba da daɗewa ba sai mun tsaya gaban Ubangiji mun waɗi yadda mun ka tarbiyyantar da su yadda mun ka koyar da su yadda mun ka yi hulɗa da su. Abu na gaba shi ne kasancewa kuma aikin da ka ɗauka aiki ne ka yi alkawari za ka yi kuma ana biyan ka ko da ko ba a biyan ka bisa abin da kake aiwatarwa amma dai ka yi na'am kuma ka aminta da cewa ana baka albashi akan aikin da kake aiwatarwa saboda haka ka rike aikin nan bisa ga amana kuma kai.
Madalla Amina kamar yadda kika ji zaman lafiya haka ne kam tunda kamar yadda aka faɗi in me ake cewa in kura na in bera na da sata daddawa ba na da wari haka zaki ga yawanci yanda wasu matan suke sa kaya da waye din nan yana sa su suke jawo hankalin malaman wata rana.
To masu sauraro anan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki da ta shaya ni gabatarwa
Daula Sadiq.
Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya sai ku shakata da wannan waƙar tarbiyya.